da shigowa zauren VOA. Har yanzu muna tattaunawa da manyan baki kan mukamman minista da aka ba mata tara a wannan kasa ta mu Najeriya. A wannan zauren ina tare da Ali M Ali da Madam Ene Ede da Hajiya Bilkisu Ibrahim wacce akan bayananta za mu tashi a yau. Hajiya Bilkisu, bismillah.
Kasuru yana ki, basu san irin ke kuma
bai wani da harkan tsaro ma yafi shafan mata ma. Yawanci in kika je sansanin ƴan gudun hijiran nan, ai mata za ki fi gani da ƴaƴan su gaba daya.
Eh to kina maganan ma sansani tunda ni na daya na fito daga gudu ne. Ai ni ne kuwa na sani tunda mu mun gudu da kafa.
A jihar Yobe.
A Mubi.
Oh Mubi jihar Adamawa.
Yawwa lokacin da Boko Haram suka shigo mana suka kore mu, da kafafi aka yi ta gudu. To kamar yanda kika faɗa, su ministocin za su auna su duba me ya kamata mu yi, wa'annan mata ne abun tausayi ne. Bari mu taimaka musu, ba wai kuɗi za a ɗauka a bayar bane.
A yi musu horo da za su dogara da kansu.
A yi su dogara da kansu kuma su fahimci menene amfanin ilimi, me ya kamata mu yi, me ya kamata mu yi. Kin zo gaba. Yanzu akwai mace za ki gani. Bata yi karatu ba, tana kokari yanda za a yi haɗanta su yi karatu su zama wani abu.
Ta kulla kankara a yau ta
yi kuma sayarwa gobe ta yi. Wani ma karfin kankaran sai ki ga Allah ya taimake ta, tana da wani nasibi wanda ta ma fi karfin wannan abubuwan ma da kike kirgawa. Ta ma fi karfin wannan abubuwan, kar ma mu kai da nisa. Ai ni mace ce ko akwai abin da zaki duba wanda ta yi karatu boko da wanda
ba ta yi karatu ba
daban-daban. Amma kuma ina wanda ta yi karatun tana zanne a ƙauye, ita bata wayar da kan ƴan uwanta din ba, tana zanne. Wanda kuma bata yi karatun ba ta shiga birni, ta zo ta nemi abun yi, ta dan komin yaya, ta dan fahimci abun da ya kamata. A nan za ta taimaka wa ƴaƴanta ko za ta bar su karatu dai?
Ya kamata ta taimaka musu.
Za ta taimaka wa ƴaƴanta, ina wanda kuma suke zanne a ƙauye sun yi karatun ko? Amma kuma ba su da shi, ba su san ya za su yi ba, ya ƴaƴan nasu za su kasance. Ba za su yi karatun ba.
To Ubangiji Allah ya kyauta. Bari zo gare ka Ali M Ali. Na ga lokaci ya fara daga mana hannu. Bari mu ji shawararka da waɗannan mata, shin za su rika zuwa karɓan umarni ne su ƙi yin aikin da aka keɓe musu ko yaya? Ka ba mu shawara.
Ni ina ganin a mafi akasari wani lokacin kuma wato su mata sun fi kosawa da ƴan uwansu mata.
To
akwai gajan haƙuri. Za ki ga wani a zahiri ne, za ki ga wani lokacin da mace ta nemi shawara wajen ƴar uwarta mace wanda ta tsallake ta koma ga namiji saboda waɗansu dalilai da duk an fayyace su waɗansu da
kasuwa.
Akwai matsalar kishi da zargi, mace tana gudun kar wata mace kamar yadda
take yi. Haka madame ne ta faɗa.
Ta yi wannan. To ni ina ganin a wannan na farko dai shi isa ilimi da kuma gogewa yake da tasiri wajen gudanar da ayyukan yau da gobe, balle wanda ya shafi office. Ilimi aka ce shi na zaune bai ga gari ba, shi kuma mai ilimi in kifi rijiya yake to jahilin kifi da ke fadama ya fi shi, saboda zai zagaya ga ashe cewa rijiyar nan ɗan ƙaramin waje ne, amma in kana fadama za ka zagaya ka ga ƙoramu da dama kuma sai ka ce ashe duniyar nan tana da faɗi. Saboda kuma a wannan tafiyar ne za ka ce tafiya mabuɗin ilimi. Za ki ga so da yawa mutane da dama a jamhuriya ta farko ba a manta ba, shugabanninmu na arewa ai dukansu malaman makaranta ne na grade 2 da sardauna da prime minister
haka
ta fara kulewa, dukansu ba wani mai digiri
haka ne,
malaman makaranta ne grade 2 teachers, amma saboda wato gogewarsu har yanzu mutane suna nuni cewa ba a sami shugaba mai basira mai kaifin basira
irin sardauna
irin tafawa balewa. Mutane suna nuni da cewa lokacin da ya je Amurka ya je ba da jawabi a United Nations da Majalisar Ɗinkin Duniya da ake masa kirari cewa muryar zinare ta Afirka. To tafawa balewa ke nan ba. To kinga irin waɗannan za ka kasance in mutum na da ilimi amma ba gogewa to akwai matsala. Gwanda wanda yake da gogewar amma yana iya karatu da rubutu shine zai fi sauƙin lamari. To haka yake ga mata, dole ne ya kasance sun faɗaɗa tunaninsu kuma cewa duk wanda zai kawo shawara ta gari ba kan mace ta tsammanin yar uwarta mace ba ta iya ba ta shawara ba kuma kada ta tsammanin cewa in ta ba ta shawara tana harin ko mai gidanta shi kuma wani lokacin ana yi wa mazaje ma zargin da babu shi gaskiyar magana ke amma mun san an ce shi kishi ga mata kumallo ne kumallo ne in yazo sai yazo to abu kuma na ƙarshe da zan ce wayansu al'amura da kuka yi wannan ina gani kuka aka tattauna anan ya fi ƙarfin ma'aikatar da take kula
da mata
abu ne mai faɗi kamar ilimin ƙamace wanda
abubuwa da yawa da dama an haɗa da iyaye an haɗa da hukuma an haɗa da wane ne
da malumin da na zaure malumanmu na addini saboda ita ƙamace ka ba ta ilimi ka ba al'umma saɓanin ɗa namiji don kuma kamar yadda kuka nuni nan a sansanin ƴan gudun hijira musamman yankunan nan da ake ta faman tashi zaune kamar na arewa maso gabas duk yawanci mata ne suka fi yawa saboda kuma mata da yara saboda me yadda Allah ya halitto mace da tausayi kuma sai ya tsora mata wato kula da yaya yanzu sai ki ga yarinya a shekara 10 ta kula da ƴan uwanta guda
ta isa ma ta kula da gidansu gaba daya
eh amma namiji dan shekara 25 kaza saboda haka Allah ya yamace da wannan kaifin basirin yana zuwa kamar a duran za ce da factory setting ne
haka haka aka yi mu
haka aka yi mata shi ta dole a jinjina mata dole ne mata an san su ne wato ginshikin al'umma to dole sai an ba su kula ta musamman saboda suna da rauni dole ne a tausaya musu to kuma wannan tausayawa da ba su ilimin sai ayin haɗin gwiwa ba ga wato ma'aikatan da ke kula da ayyukan mata
mata kadai
barin ba ku wani abu ban dariya akwai a baya lokacin mulkin soja an taɓa kwamishinan ma'aikatan mata namiji
haka a wata jiha ma
wata jiha shi a lokacin soja ne sai gwamnan na mulkin soja a lokacin ya ce ai namiji ne ya fi sanin matsalolin mata shi huta suke da to kuma mutane suke ta magana cewa kusan haka
din kuma an kusa yadda da shi
an kusa yadda da shi amma kamar yadda wannan ba yadda ita mace ita ta fi sanin ciwon
ya mace yar uwarta
shi namiji ba lalle ne ya wannan ba
so yawa to
karatun da karshe ni ina ganin inda aka kiyaye waɗannan abai ba dai to zai zo mana da sauki don jin al'umma
na'am to bari zo wajen ki madam NA dai lokaci ya ɗaga mana hannu menene shawarar ki ne ga waɗannan mata da yanzu ake shirin ba su mukamai tunda mun yi korafi cewa an dade ana ba mata mukaman nan ba ma ganin shi a ƙasa
ni ina da sa na samu taimako a gun mata akwai lokacin da ban da gida mata da yawa sun tumike ni matashi
da ta ganin suna tsoron kada ki musu korafi ne
sun yarda da ni amma na ga masalolin su don haka ni shawaran da zan ba su su bi mata da da sun yi mulki sun yi kuskure a jiya ne mai shawara kan ga wadansu ba su a koma maza sai su koma wanda sun yi mulki da sai wani matsala ne ka samu daga wurin zai taimaka so su bi kafafun wanda sun yi mulki da kasu cewa ya nasu da su yanzu su digital ne waɗannan analog ne kasu kuskura kuskure da waɗannan sun yi in kuma sun zo wurin su su faɗa musu gaskiya ba su cewa to zai kawo min kuɗi kawo min kaza ba su in sun yi wannan zai taimaka mana duka kuma maza muna roke ku don Allah kar ku sa abinda yake ce banana peel ma mata ko an roke ku ko SA ne ko PA ne ko driver ne ko waye ne don Allah ku taimaka don inda Nigeria ya zama yanzu inda malam ya fada mata ne za su fito za su cire mu a cikin wannan matsalan da muke ciki
to shikenan to da wannan bayani ko kina da abin ƙari ne Hajiya Doke su saki dan ƙara musu shawara ko na wani abu
shawara mu dai su tausaya kuma su san me suke ciki ba wai kawai an zo an hau kujeru
an zanna shikenan an manta da mata ba matan nan su me bi ma wanda eh mun san sun yi kokari amma akwai matan da suka jajirce a siyasar nan kamar yanzu yanda wannan madam ta yi magana
madam ene
yauwa in jajircewa ne mace ce kamar namijin ita ma tana daga ciki ai ko ba haka ba tunda ungiya ce ta mata duk mutumin da ya tara mata ai kin san kuwa ba karamin jajircacce bane
barai da gaskiya
don haka Allah ya ba su sa'a suna zan Allah ya ba su kujerun mulki su tausaya su taimaka su duba mata da yara da kuma halin da mata muke ciki yanzu duk wata yamace yanzu da na birni da na kauye da babba da yaro da tsoffi gabaki daya muna cikin wani yanayi wannan kowa ya sani kuma an dauke su har su tara an daura su akan wannan kujeru su nitsu da kyau su tausaya su taimaka su sa hankalin su su rinka bincike kamar yanda wannan matan ta faɗa wani lokaci su nemi shawara mata ɗan uwansu sai su yi abin da ya kamata da kuma mata ɗan uwansu Allah ubangiji ya ba su sa'a akan kujerun nasu Allah ya sa a
ga da waɗannan bayanai na Hajja Bilkisu Ibrahim muka kawo ƙarshen wannan shiri tare da fatan an amfana da abubuwan da aka ji a shirin a madadin bakin namu Ali M Ali da Madam Ene Ede da Hajja Bilkisu Ibrahim sai kuma daukacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin Madina Dauda ce ke cewa ku kasance tare da mu a makon gobe idan mai kowa ya kai mu domin jin wani sabon shirin mu huta lafiya